ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارف البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن كيا أتكوانا قدينا كنو أولا نمجي من البركة نرى نرجو معه يو أشرد الشدة يوات الربيع الأول هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وآله بثلاثين دسرة وانكم ايكي ديدي دا شادير قوتن شادير ميلادية تدبو بيلا شابكم وانا مجلسي لبكي تفسير من القرآن المجرمة تمنى تكون تفسير سورة البقرة زامو سورة الكراتن آيوين لبكي تكون تفسير سو فانا دبانو خسر سو أخوي لان جوابي لدني idan lokaci ya ba mu sai mu ci gaba da karatun, idan kuma lokaci ya bayani ya shine lokacin to sai dai kuma sai na gaba. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
نعم. كزبان مشجع هو مشجع بدل تفسير الجبر جمك ريا أكنتا كمر يد هو أيضا كسم فان كثر التوشي ورلا ربابا ون من التوشي هو شن في غبنة أمريكا دونالد ترامب yayi jawabin cewa ya amince da Kudus a matsayin babban wato cibiyar kasar Isra'ila, babban birnin kasar Isra'ila. Ma'ana dai ya danka wa Isra'ila Yahudawa Kudus gaba daya, kuma ta zama tasu ta har abada. To mutane da yawa suna tambaya game da wannan abu da yayi cewa yana da haƙƙi ya ce ya ba wa Yahudawa Kudus, kuma shin Kudus da Yahudawan ce ko ba tasu ba ce? Saboda akwai waɗanda suke da rikicewa musamman abin da ya shafi tarihi. Wasu su ce to ai daman Kudus ɗin tasu ce, tunda annabi Dawud, annabi Suleiman, annabawan Bani Isra'il sun kasance a Kudus. Akwai haikal Suleiman inda yake ibada, haka ai Kudus ɗin ma tasu ce, don haka dan ya ba su ma ai ba wani abu bane. To gaskiya akwai rashin sanin tarihi, da wanda ya san tarihi zai san cewa Kudus ta wace ce, kuma wane ya fi cancanta ya zama shi ke da Kudus. Na farko, mu a wurin mu musulmi, Kudus tana da babban sha'ani, musamman ma kasancewar masallaci Almasjidul Aqsa. wanda Allah subhanahu wataala ya ambace shi tare da masallaci mai alfarma dake Makka, masallacin Ka'aba. Ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah ga wanda yayi tafiyar dare da daddare da bawansa daga masallaci mai alfarma dake Makka zuwa masallaci na nesa shine masallacin Qudus, wanda Allah yayi masa albarka ko yayi wa gefan da gefan sa albarka domin ya nuna masa ayoyinsa. Lalle Allah mai ji ne mai masani. Qudus kamar yadda muka sani shine salisul haramain. In aka faɗi masallaci mai alfarma na Makka, sai kuma masallaci mai alfarma na Madina, sai Qudus shine na uku. Kuma shine kiblar musulmi kafin a canza su zuwa su kalli Ka'aba, sun kasance nan suke kallo. Kuma annabi Ibrahim alayhis salam shi ya gina shi tsakanin ginin Ka'aba da ginin sa shekara 40, kamar yadda zuwa a hadisi. Farkon masallaci da aka fara ginawa a doron ƙasa shine Ka'aba. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lillazi bi Bakka. To bayan sa sai masallacin Qudus wanda annabi Ibrahim alayhis salam ya gina shi. Sannan daga baya annabi Sulaiman ya ƙara faɗaɗa shi ya zama babba. To wane ne ke da haƙƙi na wannan, na ita kanta wannan yanki, wato na Falastin? Farko waɗanda suka zauna wannan yanki kamar yadda tarihi ya nuna su ne Kana'aniyun, wato mutanen wato Kana'anawa. Kana'anawa ɗin nan ƙabilu ne na Larabawa wanda suka fito daga tsibirin wato Larabawa. Sun fito daga tsibirin Larabawa suka yi hijira suka koma wato gefen ƙasar Sham, wannan tun a shekara ta 3000 kafin haihuwar annabi Isa alayhis salam. Shekara 3000 kafin haihuwar annabi Isa alayhis salam. Waɗanda suka zauna a arewacin wannan yanki ana kiransu da suna Finikiyun. Kaji ana Finikiyun su ne Finikawa. Sannan kuma waɗanda yankin wanda suka zauna a yankin Kudu su kuma ake kiran gurin Ardu Kana'an. Ana kiransa ƙasar Kana'an. Kana'an su ne ƙabilar. Su waɗannan ƙabilu na Larabawa sun shahara a lokacin da noma shi ne sana'arsu. Sannan sun gina garuruwa da yawa da suke Falastin a yanzu, irin su Ariha, irin su Asdod. Kuma su suka gina garin Qudus ɗin kansa, su suka kafa shi. A lokacin da suka kafa shi suna kiran shi Or Salim. Or Salim yana nufin Madinat Salim, wato birnin Salim, kamar yadda suka kirawo shi Biyos. Har ila yau suna kiransa da suna Biyos. Harshen su shine harshen Larabci, tsohon harshen Larabci, ba irin wannan da Alkur'ani ya sauka da shi ba, amma dai suna kama ta wasu kalmomi. Shine yaran da suke yi, wato ƙabilu ne na Larabawa wanda suke magana da Larabci, duk da cewa Arabiya ce. Larabci ne wanda yake tsoho, wanda ya sha bamban da Larabcin da Alkur'ani ya sauka da shi. To an samu mayaƙa daban-daban sun yi ta yaƙar waɗannan Kana'anawa a wannan gari na Falastin ko na Qudus. Farkon waɗanda aka ambata sun yaƙe su ne Ibraniyun. Ibraniyun al-Abariya ita ce harshen annabi Ibrahim alayhis salam. Kamar yadda kuka sani a shekara ta 2000 kafin, a cikin shekaru na 2000 kafin haihuwar annabi Isa alayhis salam, annabi Ibrahim alayhis salam ya yi hijira, ya yi ƙaura daga inda aka haife shi, inda ake kira Ur a cikin ƙasar Iraki, inda ya yi hijira ya ƙetara ƙoramar Furat, ya nufi Halab, daga nan kuma ya isa Ardu Kana'an, wannan ƙasa ta Kana'anawa, wato Falastin. Sannan daga nan ya yi hijira zuwa Masar tare da matarsa Sara. A nan ne Fir'aunun Masar, wato sarkin Masar a lokacin, Fir'aunun Masar na lokacin, ya ba wa Sara kyautar wata kuyanga ce Hajar. wadda annabi Ibrahim alayhi salam ya aura daga baya saboda kasancewar matarsa Sara ba ta haihuwa Hajar ta haifa masa ɗansa annabi Isma'il alayhi salam wanda shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallama a nesa ita kuma Sara daga baya ta haifi Ishaq wanda shi kuma shine ya haifi Yaqub Yaqub din shine ake kira Isra'il shi kuma Isra'il Yaqub ya haifi al-asbab wato jikoki wanda suka kafa gidaje guda 12 waɗannan al-asbab ɗayan annabi Yaqub alayhi salam sune suka bar ardu kana'an suka bar falastin lokacin da suka samu fari suka koma Masar da zama dawai duk sanda aka karanta surat yusuf tana ba mu labarin wannan hijirar da suka yi suka baro inda suke suka dawo Masar lokacin da fari ya yi yawa suka yi hijira suka zo ga annabi yusuf alayhi salam shi kuma a lokacin yana an sa shi ala qaza'in al-ard shine mai kula da fuskar dukiya ta Masar gaba daya to anan da suka hayayyafa suka yi yawa su banu isra'il a Masar to zuwan fir'aun na annabi Musa alayhi salam ya rika matsa musu yayi tagallaza musu yana bautar da su yana kama su ya bautar da su ya kashe su ya bautar da ƴaƴan su mata to har lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika annabi Musa alayhi salam shi kuma ya kubutar da su ta hannun annabi Musa alayhi salam inda suka fita zuwa Baitul Maqdis inda Allah subhanahu wataala ya umarce su cewa su shiga Baitul Maqdis wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi idkhulu al-ard allati اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وانا اتتي قدس عند النبي موسى عليه السلام يا عمر تي متى ننسى تي واسو شغا وانن غني عند أنا سكيت تابابا سكيت جاهية لأنبي موسى تي واسو شغا وأقوي من يمين متى نيما سكرفي su ba za su iya shiga ba sai da shi annabi Musa da shi da ɗan uwansa Harun su je su shiga idan sun yaƙi sun cinye su da yaƙi su zo su same su sai su shiga tare to nan da Allah subhanahu wataala ya sa musu fiye ya ce to Allah subhanahu wataala ya ce ya haramta musu ba innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard ce ya haramta musu shiga wannan ƙasar suka shekara 40 cikin sahara suna ta yawo har Allah subhanahu wataala ya karbi ran annabi Musa annabi Harun da farko sana annabi Musa alayhi salam a cikin wannan yanayi na ce ba su samu sun shiga ba basu samu sun shiga Qudus ba sai a lokacin annabi Yusha alayhi salam shine ya shiga da su suka zauni wannan gari na ardu kana'an na abin nan sun shige ta bangaren ta na gabas shekara ta 1189 kafin haihuwar annabi Isa alayhi salam bayan wafatin annabi Musa alayhi salam to anan ne suka samu garuruwa ko abinan birane suka kafa suka zauna suka rayu a ciki har lokacin da al-qudat wato al-qalai suka zo suka karbi shugabanci na zuriyar annabi Yaqub alayhi salam sune ibraniyawa sune yahudawa suka karbi shugabancin su bayan wafatin Yusha alayhi salam to a wannan zamanin suka cakudu da kana'anawa inda har suka koyi sana'a irin ta su shine suka koyi sana'a irin ta noma suka koyi suka koyi bautar suka koma bautar irin allolin da su waɗanda suke bauta saboda kana'ana a lokacin ba kan tauhidi suke ba inda ba wani annabi a lokacin da ya je musu su banu isra'ila sai suka karkace wa tauhidi da annabi Musa alayhi salam ya basu akai suka koma bauta irin ta mutanen ta kana'anawa da suka samu a wannan gurin to nan suka zauna sun kafa daular su ta farko ta kafa shekara 1025 kafin aiko annabi Isa kafin haihuwar annabi Isa alayhi salam da farkon wanda ya zama sarki a cikin wannan daula shine Sha'ul, shine wanda Al-Qur'ani ya kira Talut, shine farkon wanda ya abin nan shine farkon sarkin su. Sannan bayan sa Daud alayhi salam wanda ya mallaki Qudus da mutanen da ke cikin Qudus, ya maida Qudus ta zama ita ce babbar cibiyar mulkin sa, yayi kuma yaki da Falastinawa. Falastinawa za mu bayani, Falastinawa a da wata kabila ce da aka kirawo sunan garin da ita, ana ce mata Balast, za mu yi bayanin ta. To da suna su suke garin, Annabi Dawud alayhi salam ya yaƙe su, ya kashe jagoran su shine Jalut, wanda Al-Qur'ani ya ba mu labarin sa cikin suratul Baqara wanda za mu zo nan gaba. Annabi Dawud ya kashe Jalut, daga nan ya samu ya karar da waɗannan jinsi na Falastinawa. Ka ce Falastinawa a cikin lokaci kamar na zama kabila ce, yanzu aka ce Falastina ana nufin masu mazauna Falastin, wato Laraba da suke zaune Falastin, kawai ba su ne Falastinawan ba. Falastinawan wata kabila ce wanda su ma suka zo suka yi mamaya a wannan gurin, ake kiran garin da sunansu. To su Falastina tun tuni sun kare, su ne wanda Annabi Dawud alayhi salam ya yaƙe su tare da ƙarƙashin jagorancin Talut, har aka kashe shugabansu, komandansu, wanda shi ne Jalut. Bayan Annabi Dawud, Annabi Suleiman alayhi salam, wanda shi ma ya yi mulki daga shekara ta 930 kafin haihuwar Annabi Isa zuwa 930, wanda kissarsa ta zo a cikin suratul Naml, wanda kiransa da awarsa zuwa ga musulunci ta ƙetare ƙasashen Sham, ma har ta shiga ƙasar, wace ƙasa? Ta shiga ƙasar Yemen, wanda jin tarihin malikati Saba, wadda sarauniyar Saba'i shine cikin ƙasar Yemen a yanzu. Da'awar Annabi Suleiman ta kai haccan, wanda Allah subhanahu wata'ala ya danka masa mulkin mutum da aljan a lokacinsa, ya bashi annabci tare da mulki, wanda ya bashi annabci tare da mulki. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yahudawa sun bata tarihinsa, kana karanta Old Testament za ka ga kamar wato kana karanta labarin wani shahararren mutumin banza, haka suka maida tarihinsa, ba ya da daɗin karatu. Ga al'adar da Yahudawa wajen lalata tarihin annabawa da manzanni. Bayan wafatin Annabi Suleiman ne masarautar Banu Isra'ila ta kasu gida biyu, zaman akwai ta arewa akwai ta kudu. Ta arewa babban cibiyarsu ita ce Samura, ta kudu kuma wacce ita ce mamlakatu Yahuda, ya zama na babban cibiyarsu ita ce Qudus. Alaƙa tsakanin waɗannan masarautu guda biyu, duk da ga su dai masarautu na Banu Isra'ila na Abraniyawa, to amma kuma alaƙa ce ta ƙiyayya da gaba da faɗaci-faɗaci a tsakaninsu, da haka suka yi ta yi suna ta cin junansu da yaƙi, har ƙarshe al-Ashuriyun suka zo ƙarƙashin jagorancin wani da ake kira Sargon na biyu, Sargon Arsani, ya zo ya cinye su da yaƙi, ya yi rugurgu da ita wannan daular tasu a shekara ta 722 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam. Sannan ita kuma daular da take daular su ta kudu, wannan daular ta arewa kenan, daular ta kudu kuma wacce ita ce mamlakatu Yahuza, ita kuma Nabukadnessar, wanda ake ce Nabukadnessar, wanda shi kuma daga cikin ƙabilar Kildaniyawa ne, shi ma ya zo a shekara ta 586 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam, shi ma ya rushe wannan daular, ya rushe wannan masarautar ta Banu Isra'ila, ya ƙona Qudus ɗin gaba ɗaya, ya rushe haikal na Annabi Suleiman. Haikal shi ne wurin da Annabi Suleiman ya gina na bauta, ya rushe shi, ya kama Yahudawa ya tafi da su Babil cikin ƙasar Iraq, ya mai da su bayi suka ci gaba da bauta. To tun daga lokacin sai ya zama na daular Banu Isra'ila ta ƙare a Qudus, ta dawo Qudus, ta dawo Balarabiyarta, ta dawo daula ce ta Kana'an, ta Kana'anawa su kaɗai an kawar da Banu Isra'ila daga wannan guri. To bayan Abriyawa da suka yaƙi ko kuma suka yi kakagida Isra'ila, su ma wanda su ne wannan tarihin nasu, sai kuma Falastinawa, da muka ce Falastinawa asali ƙabila ce, kasashen ko kasar kasar Girkawa Greek da da tsibirin kogin Ega kike Aegean Sea ya kasance yana samun barazana sautari na harahare da yan ta'addan Girkawa suke kawowa wanda yasa kabila Balat sai suka gudu daga wani tsibiri da ake kira Crete ana kira da Crete Island sai suka gudu daga wani su wannan kabilar Balat shine sai suka nufi kasar Kana'an wato kasar Palestine kasar Qudus ko ce Palestine ta yanzu suka nufi nan suka yaki su waɗannan Kana'anawa Laraba da suke gudun na asali suka samu suka zauna a wani yanki wajen yankin da garin da ake kira Yafa a yanzu har zuwa yankin da ake cewa zirin Gaza to Gaza nan gurin suka zauna to sai ake kiran wannan yankin da da sunan su ake cewa Palestine daga Yafa zuwa zirin Gaza ana kiran su Palestine sun yi ta yaƙe-yaƙe da Yahudawa da suke gurin wanda ƙarshe Yahudawa suka yi nasara akan su Banu Isra'ila suka yi nasara akan su kamar yadda muka faɗa karkashin jagorancin annabi Dawud Talut annabi Dawud ar Dawud ya kashe Jalut kamar da zo a cikin Al-Qur'ani to anan karshen su wannan Palestine kabilar Palestine wanda ita ce ake ta Palestine karshen kabilar yanzu to amma kuma yankin gaba daya sai ya zama ana kiran sa da sunan su sai ake ta Palestine don ka Palestine din ba wai sunan Laraba bane sunan wata kabila ce wacce tun zamanin annabi Dawud alaihi salam labarin ta ya kare sauraka labarin ita wannan kabila ya kare babu ita to haka waɗannan Yahudawa suka kawar da wannan abin nan da wannan kabila akwai kabilar Farisawa su ne mutanen Iran to su ma a cikin karni na shida kafin haiko annabi Isa alaihi salam karkashin wani babban komanda da ake kira Kiros of Fashia wato Kiros mutumin Farisa ya jagoranci shi ma yaƙi inda ya mamaye garuruwan Sham ya mayar da su ƙarƙashin daula ta Farisawa wannan a shekara ta 538 kafin haihuwar annabi Isa a.s. matarsa ana ce da ta Estir ɗin bai Yahudiya ce shi wannan ba Farisi matarsa bai Yahudiya ce kasancewar matarsa bai Yahudiya ce ta sa Yahudawa suka rika taimaka masa suka rika ba shi taimako har ya ci Babil da yaƙi ya ci Sham da yaƙi ya cinye Masar da yaƙi ya ba wa Yahudawa dama duk wanda yake so ya dawo Qudus ko ya dawo Palestine da zama tunda mun gaya muku cewa an fatattake su Bukhtanasar ta fatattake su sun koma ya aibo su sun koma Babil suna bauta anan Babil inda suke bauta anan ne suka rubuta anan ne aka rubuta Talmud a wancan karatun mun magana akan Talmud to ai anan ne suka hada littafin su na Talmud to shine ya ba su dama su iya dawowa su ci gaba da zama a wannan gurin to bayan su akwai kabilar Girkawa mutanen Girk wanda akwai babban komanda din nan wanda suratul Gazi mun yi magana a kansa Alexander of Macedon wanda Alexander the Great ke cewa al-Iskandar al-Makduni al-Kabir to shi ya kawo yaki da hari ga mutanen Farisa da suke mulkin kasashen Sham a wannan lokaci ya ci nasara akan su ya kwace kasar ya kore su shekara ta 332 kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam kuma daga nan karshen Farisawa a wannan yankin ya zama ya kare to sai mutanen Rumawa akwai wani babban komandan su wanda ake kira Pompey to shi ma ya kawo hari shi ma ya kori mutanen Girkawa da suke nan waɗanda su suka kori Farisawa shi ma ya zo ya kore su ya kwaci kasar a shekara ta 63 kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam zaka kasar ta ci gaba da zama a hannun Romawa har lokacin da musulunci yazo ya kwace ta daga hannunsu. Musulunci ya kwace kuma kasar daga hannun Romawa a karni na 7, karni na 7 bayan haihuwar Annabi Isa alayhis salam, shekara ta 636, shekara ta 16 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. Akwai abubuwa masu muhimmanci da suka faru a lokacin daular Rumawa, lokacin da Rumawa suka kwaci kasar. A daidai lokacin su ne Annabi Isa alayhis salam ya bayyana a wannan kasar, a wannan yankin na Kana'anawa, zamanin wani bunan sarki da ake kira Augustus, zamanin wani sarki da ake kira Augustus. To daga baya an san dai cewa Yahudawa sun hada kai, an yi ta azazzalar waɗanda suka yi imani da Annabi Isa alayhis salam, wanda har Allah subhanahu wataala ya daga ya dauki Annabi Isa ya sama da shi bayan sun yi niyyar kashe shi. To lokacin wani sarki da ake kira Constantine, shi ma mun taɓa magana a kansa, wanda shi ne a lokacinsa ne ya karɓi addinin Kiristanci, kuma ya haɗa taro a shekara ta 325 bayan haihuwar Annabi Isa alayhis salam. Ya haɗa taro, taron da ake kira taron Nikiya, inda a nan ne ya tabbatar da aƙida ta Trinity, aƙida ta cewa Isa da mahaifiyarsa da Allah uku ne, wato Isa uku ne, abin Allah uku ne. Daga lokacin ya ɗora wannan aƙida ta Kiristanci akan wannan aƙida ta Trinity ta cewa Allah uku ne, tare da taimakon Paul ko Shaul, wanda shi ne ya taimaka wajen asasa wannan. Shi kuma kamar yadda muka taɓa faɗa, ba Yahudi ne, ya saɗaɗo ya shigo cikin addinin don ya ɓata. Abu na biyu da ya faru a lokacin daular Rumawa shi ne yadda Yahudawa suka goyi bayan masu sarauta na Rumawa, duk da cewa Rumawa nan bautar gumaka suke, amma suka goyi bayansu don a matsa wa Kiristoci, mabiya Annabi Isa alayhis salam. Don su suka rika kai labari, inda duk aka ce ga wani yana daga cikin mabiya Annabi Isa alayhis salam ko wasu suna ciki, to waɗannan Yahudawa su suka rika kai tsegumi da gulma, ana zuwa ana kama su ana kashe su. To haka abu ya ta faruwa har lokacin da suka so kuma daga baya su tada bore ga Rumawa, iyayen gidansu, shekara ta 70 bayan haihuwar Annabi Isa alayhis salam. To nan ne aka samu ɗaya daga cikin sarakuna kuma jagorori, komandan yaƙi na Rumawa, wanda ake kira Tetos, shi ya jagoranci wato murƙushe wannan bore da Yahudawa suka so su tayar a lokacin. Ya yi ta kama su, yana kwace dukiyoyinsu, yana kashe su, yana kona su. Wanda daga lokacin da suka tarwatsa, suka fantsama, suka shiga duniya, a lokacin ne suka fantsama. Wasu suka yi ƙasashen yankin Turai, wasu suka yi yankin Maghribin Larabawa, inda har wasu suka zauna a Madina. Dalilin zuwansu, suka zauna a Madina kenan lokacin wannan fatattaka da aka yi musu. Akwai sanda suka so su yi bore ma a shekara ta 135 a zamanin sarki Hadrian, shi ma ɗaya daga cikin sarakunan Rumawa. Nan shi ma ya fatattake su, wanda shi ne ƙarshen zaman wato Yahudawa a Falastin. Ya hana su shigowa Ƙudus kwata-kwata, a lokacin da ya canza sunan Ƙudus ya koma Iliya. Za ga hadisi ana cewa Iliya ita ce Ƙudus, ya maida ita ce capital. Wannan duk zamanin Rumawa. To wannan shekara ta 135 bayan haihuwar Annabi Isa ita ce ƙarshen kasancewar Yahudawa a cikin Ƙudus ko a Falastin. Gaba ɗaya an fatattake su, an kore su, ya zama babu su. Kuma a lokacin an haramta musu ma shigowa Ƙudus, har lokacin da musulmi suka zo suka karɓi garin, kuma wannan haramci ya ci gaba. Kamar yadda muka faɗa, muhimmancin Ƙudus a musulunci abu ne sananne, kasancewar akwai Al-Masjidul Aqsa, da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya haɗa ambaton Masjidul Aqsa da ambaton Al-Qur'an, abinnan ambaton masallaci mai alfarma, da kuma kasancewar shi ne Al-Qibla, alƙiblar musulmi ta farko kuma ɗaya daga cikin masallatai guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid masjidi hadha masjidil haram masjidil haram wa masjidi hadha wa masjidil aqsa annabi yace hadisi sahihi yana cikin bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu anhu annabi yace ba an gargari a dauki guzuri don ayi wata tafiya ayi wani bulaguro sai zuwa masallatai guda uku masallaci mai alfarma da ke makka da kuma masallacin kudus da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma masallaci mafi nisa shine masallacin kudus to tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya da rai aka rika samun rundunonin yaki da suka rika kai harahare na yaƙe-yaƙe wannan yanki na ƙasar sham daga ciki akwai gazwatu domatul jandal wanda aka yi ta a shekara ta biyar akwai gazwatu sariyatu mu'ta wanda aka yi ta a shekara ta bakwai wanda aka a cikin ta aka kashe Ja'far ibn Abi Talib da Abdullah ibn Rawaha ko da waye ɗayan wannan Khalid ibn al-Walid ya fito da su daga cikin wannan abin nan to sannan a shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaƙin Tabuk lakin Tabuk kamar da ka sani ya nufi bangaren Rumawa ne wanda ba a yaƙin ba ya dawo bayan an samu sulhu ko kuma ya samu labarin cewa sun janye don labari ne ya samu cewa suna tattara dangan ko za su kawo hari Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari ya je tare su to daga baya suka ji tsoro sai suka koma amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai amince da su ba sai ya hada wata rundunar da jagorancin Usama yau shine dazunar na manta ban fada ba inda aka ce abin nan Zaid ibn Haritha mahaifin Usama da shi ma aka kashe shi a wannan yakin to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada runduna a karkashin jagorancin Usama ibn Zaid wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama rashin lafiya kafin wannan runduna ta fita har annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya koma ga Allah wannan runduna ba ta fita ba zamanin sayyidina Abubakar ya tura wannan runduna ta fita kuma suka je aka fafata aka yi nasara bayan sayyidina Abubakar ya gama da waɗanda suka yi ridda daga cikin larabawa to sai ya shirya runduna da za su fita yankin sham yankin rumawa saboda barazana da suke yi wa daular musulunci a lokacin ya tura kwamandan da ya tura wajen nahiyar Palestine shine Amr ibn al-As wanda aka yi yaƙe-yaƙe a lokacin aka yi yaƙin ajnadai aka yi yaƙin fihl aka yi yaƙin yarmouk wanda dukkaninsu kuma musulmi ne suke nasara a cikin wannan yaƙe-yaƙen da ƙarshe a yaƙin yarmouk shine wanda aka ci nasara a kansu aka samu kuma aka buɗe baitul maqdis daga baya ƙarƙashin jagorancin abu ubaida amir ibn al-jarrah zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 16 sayyidina umar shi yaje da kansa daga madina yaje da kansa ya karbi makullin masallacin kudus daga limamin coci na wannan gari shine Safronius ya karbi makullin a hannunsa tun daga lokacin ya rubuta aka rubuta yarjejeniya wacce ake kira al-uhdatul al-umariya yarjejeniya wanda a cikin yarjejeniyar nan an rubuta cewa babu wani bayahude da zai zauna a kudus yarjejeniyar ta kunshi wannan akwai kiristoci amma ba bayahude ko daya to tun daga lokacin arzu kana'an ƙasar kana'an ta koma ƙasa ce arabiya islamiya larabawa ne kawai su koma su kuma ƙasa ce ta musulunci hakanan abin ya ci gaba ba a samu wani yankewa ba sai lokacin yaƙe-yaƙen furugus salibiya yaƙe-yaƙen da aka yi da kiristoci inda suka kafa mamlakarsu ta kiristoci a baitul maqdis wannan a shekara ta a ƙarni na shida ƙarni na goma sha ɗaya farkon ƙarni na goma sha ɗaya na shekarar miladiya 1099 bayan sun kashe musulmi kusan 70,000 a cikin garin kudus sai dai babban kwamandan nan na musulmi wanda ya suna shine Salahuddin al-Ayyubi ya kwato wannan ya kuma kore su a shekara ta 583 wato shekarar miladiya 1187 ya ci nasara a kansu a wani shahararren yaki da aka yi wanda ake kira mawqi'atu Hittin wacce ta shahara wacce aka yi ta kusa da buhairatu Tabariya wato koramar Tabariya akwai sanda wani basarake ana kiran shi as-sultanul kamil al-ayyubi cikin sarakunan daular bani ayyub ya ɗauki ƙudus ɗin ya sallama wa saboda wani abin duniya ya ɗauke ta ya sallama wa kirista daga baya kuma ta sake dawowa hannun musulmi ƙarƙashin a jagorancin misrawa su suka yi fafutuka har suka kuma dawo da ita hannun musulmi a shekara ta 1239 miladiya to daga lokacin abin da ya shafi daurin salibi daurin kiristoci ya kare role ɗinta ya kare a Palestine dama yahuda sun tuni mun faɗi suna su ya daɗe da karewa to su ma daga wannan lokacin daurin su ya kare ta dawo hannun musulmi suke da iko da ita to me ya faru ta kuma komawa hannun yahudawa kuma wato abinda za ku fahimta za ku farkon waɗanda suka zauna a gurin su ne larabawa kaga ashe da yahudi ba zai ce ƙasar sa bace a ce nashi ne annabi ibrahim alayhi salam zuwa yayi sanan daga baya ya koma masar can ya zauna lokacin annabi yusuf abinda lokacin annabi musa suka take wo hijira kaga hijira suka take wa suka dawo sham da ruwan sham suka dawo falastin sanan daga baya suka koma lokacin annabi Yusuf alayhi salam ba lokacin suka yi hijira daga baya kuma suka dawo suka zauni wannan gari bayan rasuwar annabi Musa alayhi salam to yahudawa basu wato fitar da rai ba suna da wato jin cewa wannan kasar tasu ce saboda abinda suke karantawa a cikin littafinsu a cikin al'adul qadim a cikin new abin old testament abinda suke karantawa na cewa an yi musu alkawari Allah ya yi wa annabi Ibrahim alkawarin wannan kasa ya yi wa annabi bayansa ya yi wa annabi Isma'il Ishaq ya yi wa annabi Yaqub saboda haka wannan kasa ardul mi'ad ce ita ce kasar da Allah ya musu alkawari za su zaune ta kuma ba ta taƙaita a iya Falastin ba kawai a minal furat ila nil tun daga furat tun daga cikin ƙasar Iraki har zuwa cikin ƙasar Masar duk nasu ce ita ce Isra'ilul Kubra wanda suna ganin za ta faɗaɗa za ta zo har Madina tun da wai da a Madina ma suke saboda haka nan ma koransu aka yi za su dawo to ba su cire wannan daga zuciyarsu ba suna da wannan fatan har zuwa wani shekara ta 1897 da aka yi wani taro a Bal a cikin ƙasar Switzerland ƙarƙashin jagorancin wani da ake kira Theodor Hazel wani mutumin Majar ne mutumin Hungarian ne bai Yahude ne wanda yake mai tsauraran ra'ayin Yahudu kuma yana da ra'ayin cewa ɗan jarida ne yana da ra'ayin cewa Falastin ita ce ƙasar da ya kamata ta zama ƙasarsu ko da yake da farko kamar yadda marubuta suke cewa da farko baya yana da tunanin ya kamata Yahudawa a duniya su zama suna da ƙasa tunda har zuwa wannan lokacin ba su da ƙasa suna warwatsa a cikin ƙasashe na duniya wasu a ƙasashen Europe wasu kuma a ƙasashen Larabawa wasu a Afirka to yana tunanin ya kamata su samu wata ƙasa akwai tunanin ko su samu a cikin ƙasashen Europe ko musamman Belgium ko kuma su samu a cikin ƙasar Laraba kamar Sina don sun ce a nan ne Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi Musa alayhi salam at-taura to daga baya kuma dai tunaninsu ya dawo Falastin tunda a nan ne suka kafa masarauta a baya to hanya guda biyu ce shi wannan Hazel ya ɗauka a matsayin hanyar da za a cimma wannan buƙata hanya ta farko shine ai ta tunkuɗe Yahudawa suna hijira daga ƙasashen duniya suna koma Palestine suna koma can da zama yadda za su cika garin su yi yawa hanya ta biyu a samu goyen bayan ƙasashen duniya su yadda cewa suna da haƙƙi a cikin wannan yanki na Palestine bayan sun kwace ta to sai suka kafa wani banki wanda shine banki na Yahudawa zalla saboda wannan manufar saboda suka rika shigar da kunsan asalin system na banki daga Yahudawa ne su suka fara asasa system na banki a duniya zaka suka kafa wani Jewish National Bank banki ne nasu su kadai banda wata kabila a duniya suka kuma kafa kungiyoyi na Yahudawa zalla wanda su kuma za su rika nuna wa mutane cewa lalle za su rika nuna wa Yahuda a sawa Yahudawa kishin cewa sai sun koma kasarsu ta asali kasarsu ta gado to daga lokacin suka fara hijira tun babu ga Yahudi ɗaya a Qudus har a Palestine har sai da suka kawo sun zama su wajen miliyan uku a alal misali a shekara ta 1170 babu ga Yahudi ko ɗaya 0% ne Yahuda a Qudus babu ga Yahudi ko ɗaya amma a shekara ta 1750 sai gashi an samu ga Yahudi kwaya ɗaya ya zauna a ƙasa a garin to bayan ƙarni na 7 abinnan a shekara bayan ƙarni na 7 abinnan na 17 ko 18 ƙarni na 18 za a ce 1977 sai ga shi a no 1750 sai ga shi sun kai wajen ga Yahudi 150 sannan 1977 a cikin ƙarni na 20 sai ga sun kai ga Yahudi 40 sun kai ga Yahudi 1142 sun zauna a cikin garin Qudus sannan kuma bayan haka suka shiga kwace kasashe kasan noma gonaki na Larabawa da suke zauna a Bindu ta hanyar taya ko kuma ta hanyar kwata ta hanyar saya idan kana kudi kai mutum kudi yake so to za su bashi ko nawa yake so su karbi gonarsa in kuma ba bai yadda ba to za a biyo masa ta hanyar barazana da tsoratarwa har ya yadda ya sayar musu da kasar to su rika sayen gonaki ko suna kwata a hannun Larabawa mazauna wannan guri sun yi kokarin a lokacin daular Usmaniya ta taki wanda a lokacin ita ce ke jagorancin kasar musulmi kamar yadda aka sani haƙƙin kasar Palestine yana ƙarƙashin ta ne to a daidai lokacin daular taki daular Usmaniya ta yi rauni har ana kiranta ar-rajulul marid wato mutumin da ba shi da lafiya saboda ta shiga cikin wasu matsaloli na tattalin arziki matsaloli na siyasa ta yi rauni matuƙa da gaske a lokacin tana ƙoƙarin mutuwa to akwai ɗaya daga cikin sarakunansu Abdulhamid Al-Thani Yahudawa sun je sun masa tayi cewa ya ba su wata dama an ce shi Hazel shi ya je da kansa wasu kuma sun ce ya tura masa manya-manyan Yahuda ne guda uku suka je suka same shi a Istanbul inda suka ba shi wato tayin wasu abubuwa da za su iya masa na farko za su biya basussukan da daular abinda Usmaniya take binsu wanda a lokacin ya kai kimanin naira ta Ingila ta zinari ya kai miliyan 133 sannan kuma za su gina masa jiragen ruwa na yaƙi waɗanda su ma kuɗinsu ya kai lera ta zinari miliyan 35 wanda wannan zai abinan miliyan 120 wanda wannan zai taimaka masa wajen kare masarautarsa ta daular Usmaniya sannan kuma bayan haka za su bashi ba da ruwa ba shi ma na kimanin lera ta miliyan 35 suka ce idan suka yi haka su abinda suke so kawai ya yi musu shine ya ba su dama ko da rana ɗaya ne su rika kai ziyara cikin Qudus su abinda suke so kenan kai ziyara Palestine za su yi masa duk wannan abubuwa kuma ya ba su dama su dan gina wani garin su kusa da Kudus to an ce a lokacin ya bi su ya tofa musu yawo yace ba za a yi ba to a daidai wannan lokacin Britania kasar Britania British the Great lokacin su suke cin karansu ba babbaka su ne kasashen da suke mulkin mallaka a duniya kasar Britania kasar Faransa kasar Italiya Germany su ne suke mulkin kasashe a lokacin to a lokacin sun nuna wa Sharif Hussein shi ne wanda da suke rike da sarauta a Makka bayan sarki Abdulaziz ya zo ya fatattake su ya kwaci Makkan ya hada ta da daular Saudiya sai suka kaura suka dawo Sham suka dawo Jordan to a lokacin shi Sharif Hussein yana karkashin turawan Britania kamar yana karkashin su kamar wani yaron su ne dan su suka yanka masa ma Jordan din suka ce zo ya kafa sanan ya kafa daular Hashimiyya ai Jordan yanki ne na Sham yanki ne cikin kasar Sham ba kasa bace sai za ka karanta duk gama karance-karancen ka ba za ka ji kasar Jordan ba a tarihi ba ka ji Urdun ba kirkirar ta aka yi aka sa mata amma da duk cikin Falastinu ne to sai aka yi masa kasa a nan ta kafa daular mamlakatul al-hashimiyyatul al-urduniyyatul hashimiyya cewa su sharifai ne jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ga kasar su nan an musu to sai suka mutanen Britania sai suka duka nuna masa cewa za su ba shi dama ya ma kafa khilafa ta musulunci ya zama shine babban khalifa ko wani dai daga cikin sharifai na Makka ko Madina a ba su zama khalifa aka karkasa masa wannan roman baka din a daidai lokacin kuma wannan kasa ta Britania suna da kwakwara alaka da Yahudawa da kungiyar Zionism ta Yahudawa wanda ta yi karfi a lokacin wanda shi wancan Herzl ya kafa dan shine farkon Zionist da ya kirkiri ita wannan kungiya ta Zionia to alaka su da Yahuda ta fi karfi amma dai a zahiri suna nuna cewa suna da alaka da Larabawa to a shekara ta 1916 sai aka samu wani ittifaqiya wani agreement tsakanin kasashe uku tsakanin Ingila da Faransa da Rasha suka yi wata ittifaqiya akan za su sallama wa Yahudawa kasar Falastin amma a kuri shi can ana hulɗa da shi bai san me ake yi a karkashin kasa ba a wannan shekara ta 1916 aka samu wata yarjejeniya da aka sake tsakanin daulolin nan guda biyu wato daular Ingila da Faransa wadda aka fi sani da Sykes-Picot Agreement Mu'ahadat Sykes-Picot wanda ita kuma waɗannan mutane guda biyu waɗanda dukkan su ma'aikatan diplomasiya ne na ƙasashen guda biyu akwai shi Faransuwa George Picot wanda shi ɗan Faransa ne ma'aikacin diplomasiya ne sai kuma Max Sykes shi kuma ɗan Britania ne shi ma ma'aikacin diplomasiya ne suka zauna a ɓoye suka yi yarjejeniya akan cewa Falastinu za ta koma maimakon da tana ƙarƙashin daular Usmaniya za ta koma ƙarƙashin daular ƙasashen duniya su ne ƙasashen duniya kuma ba wasu bane za ta koma ƙarƙashin su kuma za a ba wa Yahudawa 'yancin wato walwala yadda suke so a cikin wannan yanki ba tare da an shiga haƙƙin sauran al'ummomi da suke wannan gurin ba haƙƙin su na siyasa ko haƙƙin su na zamantakewa shi wancan duk bai san da wannan abin nan din ba sai daga baya ne ya ji labarin abin ya faru to bayan wannan sai kuma wa'adu bil fur shine abin da aka fi sani da bil fur declaration shi kuma minista ne na harkokin waje na kasar Britania a shekara ta 1917 cikin November ya rubuta takarda ya tura wa kungiyar Yahuda ta duniya cewa ya amince su kafa kasarsu a cikin Falastin ya amince musu su kafa kasarsu a cikin Falastin wannan shine wa'adu bil fur da shi yanzu da yin wannan yarjejeniya ne danka musu Kudus afwan danka musu Falastin da shi wannan da gwamnatin Britaniya ta yi yanzu shekara 100 daidai. To ban sani ba ko wani ne ya karanta wa Donald Trump tarihin cewa ai shekara 100 yanzu daidai da danka musu ko ba su yi ba wa Yahuda dama su kafa kasarsu a cikin yankin Palestine. Da haka shi kuma ya ga to shi ma saboda tarihi tun da yanzu an cika shekara 100 daidai shi ma bari yanzu shi ma ya ba su dama su zama kudus ta su ci. Don na san dai na san yana da wahala a ce Trump yana karanta wani tarihi ko ya zama tarihi. Shekel ku ta kawai wata ne. Wannan a 1970, kaga 1970 shine shekara 100 daidai shi wannan wa'adi Balfour Declaration yanzu ya kasance. Saboda shekara 100 daidai da ba wa Yahuda dama su kafa kasarsu ta Yahudawa a cikin yankin Falastinawa. A shekara ta 1948 sun yi arangama da Larabawa, kasashen Larabawa, kasar Masar da kasar Syria da kasar Jordan, wanda suka jagoranci sauran kasashen Larabawa da aka shiga aka yi ta yaki a daidai lokacin Turawa suka mara wa Isra'ila baya, suka ciyo wasu wani yanki daga cikin garuruwan na garuruwan Falastinawa. Tunda bayan shi wannan Balfour ya yi nashi, Majalisar Ɗinkin Duniya sai ta ce a kasa kasar gida biyu, a ba wa Larabawa kashi ɗaya, a ba wa Yahuda kashi ɗaya. Larabawa suka ce ba su yarda ba, ya za a ɗebi wani abu nasu a ce an ba mu wasu. To da yaƙi ya kaure 1948 sai ya zama na Isra'ila ta kuma cin wasu yankuna wanda da ba sa cikin wurin ma da aka ce za a ba ta, sai ta kuma cinye su da yaƙi. To daga lokacin suka fito suka yi shelar cewa to sun kafa ƙasarsu. Saboda haka ƙasar Isra'ila an kafa ta 1948. To daga lokacin ne aka shiga adawa matsananciya tsakanin ta da ƙasashen Larabawa, wanda har aka yi yaƙi na 1967, wanda a wannan yaƙi ma ƙasar Isra'ila ta kuma ciyo wasu garuruwa, wanda har a cikin inda ta ciyo ta shigo cikin garuruwan da suka shafi Masar, Sina, ta shiga Danjolan, ta shiga wani yanki na Lebanon, wanda shine kuma ake ta Artabu da ita, ta shiga abinnan wani yanki na abinnan Jifal Garbiya, West Bank, wanda shine ake ta Artabu. Yanzu Laraba abinda suke bukata su shine Isra'ila ta rike duk wani yankin da ta cinye da yaki. Daman yankin da ta ci a 1948 kasashen duniya da farko kasar Ingila, sai kuma kasar Faransa, sai kuma kasar Amerika suka ce sun amince a matsayin wannan gurin da ya zama kasar Isra'ila. Wani a 1948. To bayan an sake yin wani yakin a 1967, sai ta kuma ciyo garuruwa daban-daban har ta danno ta shigo cikin kan Sina, cikin Masar, ta shiga cikin Syria, ta shiga cikin Lebanon, ta je West Bank. To yanzu rigimar da ake yi, su Larabawa sun yadda ta rike wancan na 47, na 48, ta rike shi ta sun haƙura. Sannan wanda ta ciyo a 67, ta ba su wani abu a ciki, kamar Al-Qudus Sharqiya, Al-Qudus ta yamma, sun yadda Isra'ila ta rike. Su abin musu Qudus ta gabas. Qudus ta gabas a nan ne masallacin Qudus yake. Su abin musu Qudus ta gabas ta zama ita ce capital. Su kuma Isra'ila su ɗauki Qudus ta yamma ta zama ita ce capital a kafa ƙasa biyu waɗanda suke maƙotaka da juna. Wannan ɗan kasan shi ne yanzu Larabawa suke ta rigima a kan. Ba wai suna rigima a kan a koma asali ba. A'a. Sun haƙura cewa wanda kuka cinye mu ko ku kwata mun bar muku. To amma dai daga abinda kuka kwata a 67 to ku bar mana, ku dawo mana da shi, ku rike wancan na 48 duk ku rike. To yanzu shine shi Trump ya zo ya ce shi Qudus din ma duka ya haɗe ya danta musu. Shine na farko a duniya, a ƙasashen duniya da ya wannan. Saboda a wajen Majalisar Ɗinkin Duniya da duk ƙasashen duniya a gurinsu Qudus yanki ne da Yahudawa suka mamaye ba nasu bane. Wannan shine abinda kowace ƙasa ta sani a duniya. Saboda haka shi yasa da ya zo ya faɗi magana duk ta rikita duniya, saboda wani abu ne da ya saba wa abinda duk duniya aka hada kanta shi ya zo da wani sabuwar bid'a ce a harkar siyasa ko bid'a dalala ba bid'a hasana ba bid'a dalala to abinda ba sani ba shine wannan karar wannan decision na wannan declaration na Trump ba zai canza tarihi ba ba zai canza geography ba wani abu da yana nan ba zai canza kuma aqidar musulmi ba musulmi sama da miliyan 2000 da miliyan 700 wannan batun nashi ba zai canza musu aqida ba za su ci gaba da ganin Qudus a matsayin wani guri ne wanda yake na musulmi wani guri ne wanda ba Yahudi ba ya da haƙƙi a ciki wannan hayaniyar tashi ba za ta canza komai ba duk da cewa mu muna da yaƙini akan cewa hanyar da ake cewa haka za a karɓo Qudus ko a karɓo Falastinawa ƴancinsu ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba saboda me saboda da Yahudi har zuwa yanzu yana riƙe da addininsa kuma sun yi amfani da masu addinin dan dukkan wani bai Yahudi mai tsauraran ra'ayi su ake kawowa a yankin da aka mamaye ai musu matsuguni saboda mai saboda an san ba yadda za a yi in za a mutu ba za su bar gurin ba saboda suna da aqidar cewa a littafin su an rubuta cewa nasu ne saboda haka suna girmama addinin su ne Yahudanci suna girmama masu rike da addinin su ne Yahudanci a yayin da lokacin da su ko musulmi ya kar addinin suke kuma suna yakan masu addini to ka ga ya bayyana za a yi su nasara ba za su yi nasara ba saboda haka sai idan musulmi da kasashen larabawa duka kasashen musulmi sun yarda cewa Qudus rigimar Qudus da Yahudawa rigima ce ta addini ba rigima ce ta kabilanci ba rigima ce ta balarabe da ana ta musulmi aka da aka ce ta larabawa aka mai da ta larabawa da Yahudawa yanzu an mai da ta ta Falastinawa ma yanzu ake rigimar Falastinawa da Yahudawa ta ma tashi daga larabawa ta koma kawai iya Falastini sauran kasashen Laraba kawai dai suna musu kara ne suna taya su da fatar baki amma ba wai ma a wani abu na a zo a gani ba saboda haka idan musulmi ba koma suka shirke addininsu ba to haka za a yi ta wannan dambarwa har lokacin da Allah subhanahu wataala zai kawo waɗanda za su kwaci wannan ƙasa daga hannunsu wanda mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarin haka ya faɗi haka cewa musulmi za su yaƙi Yahudawa har ta kai dutse ma yana cewa ya muslim haza yahudin wara'i da alafar sulhu wani lokaci da annabi ya faɗa yana nan tafi saboda haka ko Trump ya ce ya ba su ko bai ce bai ba su ba shi Trump ya ce tun da daman abin a hannunsu yake yana hannunsu kawai to abin musu mana mutum ne ya fi ƙarfinka ya kwace abu da ƙarfi daga hannunka kana ta rigima yana ta kwakwabshe ka haƙura ka ban masa mana saboda haka shi Trump yana ganin arrida ne arrudukh ne li amril waqi abin ya zama reality ya kamata a bashi a haka don haka yana nan shi akan bakansa na cewa a zo a kafa ƙasa biyu amma Qudus ta Yahudawa ce har abada to wannan a wajenmu zancen banza ne ba zai canza aqidar musulmi ba ba zai canza tarihi ba ba zai canza geography ba an ce mun lokaci yayi zan tsaya anan wannan dai shine a takaice abinda yake faruwa da kuma yadda tarihin yankin yake saboda ya zama muna da wayewa kada dan wata magana ka dan ta rikita ka kazo kana cewa Qudus ta Yahudawa ce saboda annabi Sulaiman ko annabi Dawud sun kafa masarauta a can don haka tasu ci ba tasu bace su ma zuwa suka yi kafin su zo akwai wadanda suka riga zama a wannan guri Allah ya sa mu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh